بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر ثلاثة شات قسكوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم na da shekara 1438 daidai da 13 ga watan June shekarar miladiya ta 2017. Wannan shine kasad na 136 daga cikin jerin giyar kasusun karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wa lafar al imam al muhaddith al mufassir al faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr az-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam al-Thani, Allah ubangiji ya gafarta mishi. Littafin Zadul Ma'ad littafi ne mawsu'a akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Littafi ne na komai da ruwanka dangane da tsarin rayuwa da tafarki da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim saboda wannan aiki da yayi, duba izuwa ga cewa ya rubuta littafin yana halin tafiya inda yaje aikin haji kasar Makka daga garin su Dimashku Sham, nesa da iyalansa da littafansa da kayan aikin sa. Allah ya saka mashi da alkhairi. Ibnul Qayyim yana ta karantar da mu tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da ibada ta aikin haji. Zamu tashi inda yake cewa wa min al ma'lumi anna 'abda wa ibn numayr, yace na daga cikin abin da yake sananne cewa Abdatu, ajiya nayi kuskure wajen bayyana sunan wannan mutumi Abdatu, nace Ibnu Abdullah ibn Abda, a ba wancan bane, wani mutum ne mai suna Abdatu ibn Sulaiman al-Kilabi wanda ake wa alkunya da Abu Muhammad al-Kufi. Yana da riwaya a cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da ainihin wato Ibn Majah, ga baki daya kutubus sita sarwaya daga gare shi ya rasu a hijira da shekara 188. To wannan Abdatu dan Sulaiman da Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr amin lam yaqula fi hadha al-kalami qalat Aisha, malan yace a wannan zancen da suka bada labari basu ce Aisha ta ce ba, wa inna ma adrajahu fil hadisi idrajan, kawai sun saka maganan ne a cikin hadisin idrajan sakawa. Yahtamilu an yakuna min kalamihima, ta yadda zancen zai iya bayuwa izuwa ga ya kasance zancen su ne, aw min kalami Urwa, ko yazam zai iya yuwa ya zama zancen Urwatu ne, aw min Hishamin, ko kuma ya zama zancen Hishamu ne dan Urwa din kenan. Faja'a Waqi'un, sai malam Waqi'u yazo a tashi riwayan, fafassala sai ya babbance ya bambance maganganun, wa mayyaza ya fade su dalla dalla, ya fadi cewa ga riwaya a cikin riwaya ga abinda Aisha ta fada ga kuma abinda wane ya fada. Wa man fassala wa mayyaza faqad hafiza wa atqana ma atlaqahu ghayruhu, yace duk wanda ya tsaya ya fadi magana dalla dalla ya tantance ta, to hakika wannan na nuni zuwa ga cewa ya haddace kuma ya kware fiye da wani wanda ya saki maganar daban, wanda ya zo faɗi labari kawai a dunkule, wani kuma da ya zo faɗan labarin sai ya faɗe shi dalla dalla, ya faɗi ya danganta kowace kalma izuwa ga wanda ya faɗe ta. Wannan alama ce akan shi wannan da ya bambance ya danganta kowace kalma izuwa ga wanda ya faɗe ta, ya fi kiyaye labarin da haddace shi fiye da wanda ya jumla ce ya faɗe shi ainihin a dunkule. Na'am, malam yace haka abin yake. Law qala ibn Numayr wa Abdatu qalat Aisha, da a ce waɗannan masu riwaya sun ce Aisha ta ce, wa qala Waqi'un, shi kuma Waqi'u yazo yace qala Hisham, yace Hishamu ya ce la saga ma qala Abu Muhammad, to da abinda Ibn Hazm ya faɗa anan zai iya zama karɓaɓɓe cewa wana na iya faɗan riwaya yayi isnadinta, wata rana kuma yazo wannan riwayan sai ya faɗe ta kamar magana shi ta ƙashin kanshi, sai ya zama kamar yana bada fatawa ne da ita. Yace to da a ce wasu masu riwaya sun ce Aisha ta ce, wasu kuma sun ce Waqi'u misali shi kuma yace Hisham yace da wannan zai nuni zuwa ga wancan ihtimalin cewa wata rana abinda aka ruwaito daga Aisha ne kai tsaye wata rana kuma Hisham ya bada fatawa da wannan zancen a matsayin maganarsa wa kana mawdi'a nazarin wa tarjih to a wannan lokacin sai zama magana za ta zama ta zama wani fage na a tsaya a tantance nawa za a karba nawa za a karkata zuwa gare shi wa amma kaunuhunna tis'an wa hiya baqaratun wahida dangane da kasancewar su matan na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama su tara ne kuma an yanka musu saniya guda daya fa hadha qad jaa bi thalathati alfaz yace wannan yazo da lafuzza uku ahaduha daya daga cikin lafuzzan annaha baqaratun wahidatun bainahunna cewa saniya ce kwaya daya aka yanka musu su duka wa sani lafazi na biyu annahu duha anhunna yawma idhin bil baqar cewa ya musu layya a wannan rana da shanu al baqar in ka cire ta'un sai koma shanu baqaratun kwaya daya baqarun da yawa kaman shajaratun kwaya daya shajarun su kuma da yawa suma malin yace wa salisu dakhala alaina yawman nahari bi lahmi baqarin lafazi na uku cewa suka yi annabi alayhi salatu wasalam ya shigo cikin gidan da naman saniya an riga an gama gyara shi fa qultu sai ni Aisha nace da shi ma hadha wannan kuma menene fa qabila ko fa qala ko ma hadha fa qila sai aka ce da aka shigo mata da naman tace ma hadha sai aka ce mata zabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an azwaji aka ce mata ai manzon Allah ne yanka muku ku matan gidan nan ya yanka muku ainihin layya wa qad ikhtalafa an-nasu fi adadi man tujzi'u anhum al-budna wal-baqara malamai sun yi sabani game da yawan mutanen da raquma ko saniya za ta wadace su a shar'ance a ce sun yi tarayya wajen yanka ta a matsayin layya faqila sab'a wasu malamai suka ce mafi yawan adadin mutane da ya kamata su yi tarayya akan dabbal layya saniya ko raquma shine mutum bakwai wa huwa qaulu shafi'i wannan shine magana al-imam muhammad bin idris ash-shafi'i rahimahullah wa ahmada fi al-mashhuri anhu da al-imam ahmad shima a cikin zance mafi shahara daga makarantar sa rahimahullah wa qila wasu kuma suka ce asharatun mutum goma na iya yin tarayya akan saniya ko raquma wajen layya wa huwa qaulu ishaqa wannan shine magana ishaq ibn rawiya rahimahullah wa qad sabata أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم بينهم المغانم يا تبت تشيوا النبي عليه الصلاة والسلام يا ربا وأينهم متاني غنيمة دبوبين غنيمة فعدل الجزور بأشر شياه سيزم يا ديد تتكان راقمي دكما تماكي قدا قوما معنى إدنوان ياسا متماكي قوما to wanda yake da kaso irin nashi babu tumaki a ƙasa sai a bashi raqumi guda daya kamar yadda misali wani za a bashi ɗan naira 100 guda 10 wani kuma a bashi naira 1000 guda daya kaga duka value din da yake to haka ya bada value na akuya guda 10 a madadin saniya a madadin raquma daya haka wannan ya tabbata a cikin riwaya ta al-imamu al-bukhari daga sahabi Rafi'u dan Khadij rahimahullah radiyallahu anhu wa thabata hadha al hadith annahu sallallahu alayhi wa sallam daha an nisa'ihi wa hunna tis'un bi baqaratin kuma wannan hadisin na cewa manzo Allah yau matan shi layya su tara ne kuma ya tabbata cewa raquma daya ce na'am wa qad rawa sufyanu an abi az-zubair an jabir annahum naharul badanata fi hajjihim har ila yau sufyan ya ruwaito daga abu zubair daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhu wa an abihi cewa su sa annabi sallallahu alaihi wasallama sun yankawa annabi ya yankawa matan shi ainihin wato yanka a aikin haji ya yanka musu dabba ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tare da manzon Allah din an asharatin mutum goma raƙumi guda wa huwa ala sharti muslimin wa lam yukharrijhu. Wannan riwaya tana kan sharadin al-Imam Muslim, amma Muslim bai fitar da wannan lafazin ba. Al-Imam al-Baihaqi shine ya fitar da wannan lafazi a cikin As-Sunan al-Kubra da kuma ɗaya littafin shine Ma'rifatu Sunan wal Athar, dukkanin su na al-Imam al-Baihaqi da wannan isnadi na ainihin wato Abu Zubair an Jabir. Wa innama akhraja qawluhu, shi Muslim sai fitar da iya fadin sa da aka bada labari aka ce kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, Jabir yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama muhillina bil hajji ma'an nisa'u wal wildan, muna masu ainihin daga muryar mu da cewa za mu tafi mai aikin haji, tare da mu akwai mata da kuma kananan yara. Falamma qadimna makka, yayin da muka isa makka inji Jabiru, qufna bil baiti wa bis safa wal marwati, sai muka yi dawasi a dakin Allah sannan muka yi sa'ayi a safa da marwa. Wa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama an nashtarika fil ibli wal baqari kullu sab'atin minna fi badana, cewa mu yi tarayya a wajen ainihin hadaya kowane mutum bakwai su taru akan raƙuma guda ko saniya guda. Wannan hadisi ne al-Imam Muslim ya fitar da shi kamar yadda malam ya ambata. Wa fil musnadi min hadith ibn Abbas kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallama fi safarin, yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a halin tafiya. Fa hadara al-adha, sai ranar babba sallah ta yi. Fashtarakna fil baqarati sab'atan, sai muka yi tarayya mutum bakwai akan saniya guda. Wa fil jazuri ashara, mutane goma kuma akan raƙuma. Warawahu an-Nasa'i wa Tirmidhi, al-Imam an-Nasa'i da Tirmidhi suka fitar da wannan. Wa qala Tirmidhi yace hasanun gharibun, Tirmidhi yace wannan hadisi ne hasanun gharibun, hadisi ne kikkiawa, malamai sun tabbatar da ainihin kansa. Zaga wannan hadisin shi kuma yana nuni ibra ga cewa bambanci tsakanin saniya da raƙuma, raƙuma mutum goma, saniya mutum bakwai. Wa fi sahihaini anhu, a cikin ainihin Bukhari da Muslim, daga shi Ibn Abbas yace naharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama amal hudaybiya albadna an sab'a wal baqara an sab'a, yace a shekarar hudaybiya mun yanka layya mutum bakwai akan raƙuma guda, mutum bakwai akan saniya guda. Wannan shi ma riwaya ce ta al-Imam Muslim, amma Bukhari bai fitar da ita da wannan lafazin da malamin ishara ba, sai dai ainihin al-Imam Muslim ne ya fitar da ita. Malamin ya ci gaba da cewa wa qala Hudhaifa sharraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi bainal muslimina, manzo Allah ya sanya an yi tarayya aikin hajjin sa tsakanin musulmai wajen hadaya. Fil baqarati an sab'a, saniya mutum bakwai. Zakarahu al-Imam Ahmad rahimahullah, wannan riwaya ta al-Imam Ahmad ce, isnadin ta yana da yar matsala kadan, ko wani mutum wanda yake sayyi'ul hifz ne shine Isma'il ibn Khalifa al-Abasi. Wannan kaga ba zai samu matsala ba, tunda dama matsalar sa game da hadda shine anan ya dace da sauran ahadith na thiqat, dan haka zai zama wato ya samu mutaba'a kenan, sai a karba a hada da sauran wadancan riwayoyin sun goyi bayan shi insha Allah. Wa hadhihi al-ahadith tukharraju ala ahadi wujuhin thalatha, wadannan hadisan gaba ɗayan su za a iya fassara su ta ɗaya daga cikin fuskoki uku ne. Imma an yuqala, ko dai a ce ahadithu sab'a aktharu wa asah, hadifan da suka bi suka nuna cewa a takaitu akan mutum bakwai saniya guda to sun fi yawa kuma sun fi inganci, dan haka sai a karkata izuwa gare su, sai a ce wanda yake nuna goma ko sama da bakwai to akwai wata matsala ta faru, ba za a karkata izuwa gare shi. Wa imma an yuqala, ko kuma a ce adlul ba'iri bi ashara min al-ghanam, a ce ainihin wato abin da yake daidai da raƙumi shine akuya goma. Wa taqwimun fil ghana'imi li ajli ta'dil qisma, amma ainihin wato an daidaita a wajen raba ganima dan rabon ya tafi daidai wa daida, ma'ana kowane raƙumi a wajen ainihin wato rabon ganiman nan, sai da akan dubi kimarsa a matsayin shi na raƙumi, aka dubi kimar waɗancan awaki a matsayin su na awaki, ba wai a wajen yawa bane. Ko mun gane? Dan ta yiwu a sami misali rago guda biyu wanda kuɗin su zai iya siyan wasu raguna biyar, kamar yadda misali 500 fallan takarda 500 kuɗi ce guda ɗaya, amma ita kadai za ta iya siyan fallan takarda guda biyar na 100 kuma dukansu takardun kuɗi ne. To da haka a wajen wannan rabon za a duba ne darajar raƙumin tukunna da gwargwadon darajar awakin. Misali mu ce a irin wannan zamanin a ce ragon 40,000 ne zai laye, misali sai zan 40,000 sau 10 kaga 400,000 kenan. To yin zan wannan 400,000 za ta sai raƙumi ɗaya wanda ya kai layya, to babu laifi, mutane 10 suna iya hada kuɗin su siya. Amma idan ya zama wannan kuɗin ba za su sai irin wannan raƙumin ba, to ba za su hadu ba, sai a rage yawan. Amma idan ya zama wannan kuɗin ya fi haka, misali idan ya zama raƙumi kuɗinsa 300,000 ne, to kaga mutum 10 ɗin can masu 40,000 sun mai yawa, to sai a ragu. Da haka sai an duba, wasu kace sai an duba asalin kimar dabba, mutum nawa ya kamata su yi musharaka, ba wai yawan mutanen ba, yawan kimarta, ta inda za su sai rago daban-daban, wannan zai hada musu kuɗin ragunan, zai hada musu kuɗin raƙumi. To iya yawan abin da zai hada kuɗin raƙumi shine gwargwadon abin da za su yi tarayya akai, ko da a ce sun fi 7 yawa ko da ba su kai ba. Shine abin da yake ishara cewa adulul ba'iri bi asharatin min al-ghanami taqwimun fil ghana'imi li ajli ta'dil qisma, wato an yi wato awo ne, an gwada kima ne, taqwimi ne, an gwada kima value ne na ganimar dan ya zama an samu daidaito a wajen raba. Wa amma kaunu an sab'a fil hadaya fa huwa taqdirun shar'iyyun, amma dangane da hadaya, wajen hadaya mu ji wannan shine cewa raƙumi 7 wannan shari'a ce ta riga ta sa kimarsa. Wa imma an yuqala fuska ta uku, ko a ce inna zalika yakhtalifu bi ikhtilafil azmina wal amkina, a ce wannan kima tana sabawa gwargwadon sabanin lokaci ko wuri, gwargwadon sabanin lokaci ko wuri da kimar abubuwa a lokaci ko a wuri. Kamar yadda a yanzu muka nuni zuwa ga wannan kwatancin, da gwargwadon daraja ko rashin daraja abu a waje ko a lokaci, wannan shi zai kimanta ainihin balu ɗin shi ko rashin balu ɗin sa. Wal ibl, da kuma darajar raƙuma ɗin, fa fi ba'dihā kāna al-ba'īru ya'dilu 'ashara shiyāhin, akwai raƙumin da shi kadai zai kai kimarsa daidai yake da akuya guda 10, fa ja'alahu an 'ashara, sai aka sanya shi ya zama matsayin 10 ɗin. Wa fi ba'dihā ya'dilu 7, haka a wajen ainihin wato wani raƙumin shi kuma daidai yake kawai da 7, fa ja'alahu an 7, sai ce to wannan a dauke shi a matsayin 7. Wallahu a'lam, Allah ya fi sanin daidai. Kamar yadda aka zo rabon gado ko wani abu makamancin haka, filaye ko ire-iren su, ba ana musu kima ne kawai da awan fadin su da tsayin su ba, sai an musu kima da wurin da suke, yawa balu din su na anguwannin ko da balu din gidajen a wurin da suke, wannan shi zai kimanta wa zai dauki fili biyu, wani kuma a bashi fili daya, saboda wancan fili dayan a waccan anguwan kudin fili biyu ne a wani wuri. Ba za a ce kawai a auna nan mita 100 ne, nan 50, to kai ma mita 150, alhalin wannan yana GRA, wancan kuma yana kaki yayi ba, misali kaga ba zai yi ba. To haka akwai raƙumin da balu ɗin shi, darajar shi ya kai darajar akuya 10, wani kuma bai kai ba. Akwai ragon layya kwaya ɗaya wanda ma a yanzu sai ya sai raƙumi ma, irin yadda ake siyan sa na alfarma ɗin nan, rago sai ya sai raƙumi. Za ka ji rago a ce 250,000 guda ɗaya, ana ɗaukan shi a hoto, ana sawa a Facebook, zai gan shi inda ka san shi yai kan shi. Malam ya ci gaba da cewa wallahu alam wa qad qala abu muhammadin innahu dhabaha an nisa'ihi baqratan lil hadi, yace ibnu hazm ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka wa matan shi saniya ne dan hadaya, wadaha anhunna bi baqratin, yayi musu kuma ainihin layya da saniya, wadaha an nafsihi bi kabshaini, yema kanshi layya da rago guda biyu wana hara an nafsihi 63 hadaya sannan ya yanka hadaya ma kanshi guda 63 wa kad arafta ma fi hadha min alwahm ka da labarin abin da ke cikin wannan kuskure cewa ma'aikacin aikin haji baya layya abin da yake sunan shi hadaya wanda aka yi da sunan layya an yi shi ne a Madina yankan rago guda biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yanka saniya ga matan gidan shi a matsayin layyarsu duka wannan ya faru ne a Madina abin da ya faru a wajen aikin haji shine hadaya banda layya walam takun baqaratu dhahiya ghayra baqaratil hadi wannan saniya da aka ce an yi layya da ita ba wata bace ita ce dai saniyar hadaya bal hiya ita din ce dai wa hadiyul haji bi manzilati dhahiyatil afaqi abunda mai aikin haji yake yankawa a wajen layi a wajen a mash'ari a Mina daidai suke da abunda mai mazaunin gida wanda yake a cikin afaq a cikin garuruwa ko yankunan duniya waɗanda suke yanka layyarsu to ibada da suke yi ta qurba a wannan rana daidai take da ibadar waɗanda suke aikin haji masu yin hadaya bambancin kawai wuri da kuma yanayin ibadar amma kowa zubar da jini ne kuma dama a wannan ranar zubar da jini daga cikin bauta da Allah ya fi so a yi mishi haka babu laifi wajen ambato dan an ce an ambaci sunan su da juna wanda yayi hadaya sai a kira shi tajawuzan da suna yayi layya wanda yayi layya tajawuzan dan ka ce yayi hadaya duk abu ɗaya ne kamar yadda muka ji ana kiran sa'ayi da suna dawafi mun ji da yawa anan ina kiran sa'ayi da suna dawafi alhalin a harshe da abin da ke faruwa a aikace ba dawafi bane dan ba kewaya su ake ba a tafiya ce zuwa da dawowa sabanin shi dakin Allah Ka'aba wanda kewayawa ne amma tajawuzan ana fadan haka wallahu ta'ala a'lam sai malam yace faslun wa nahara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama biman harihi bimina manzan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi ya yanka ainihin dabbobinsa a wannan fage na yanka dabbobi a Mina wa a'lamahum anna Mina kullaha manharun sannan ya bada labari ya sanar da sahabbai cewa gaba ɗaya farfajiyar Mina gaba ɗayanta wurin yanka ne ba dole sai ka zo ka tsuguna da dabbarka a daidai inda manzo Allah ya tsugunar ka yanka ba wa anna sijajan makkata tariqun wa manharun da kuma cewa dukkanin lunguna da anguwannin Makka da hanyoyin Makka tariqun duka hanyoyi ne in ka taho daga Mina zaka zo Ka'aba to duk hanyar da ka samu hali ka bi ba za a ce dole sai ka bi hanya kaza ba wa manharun kuma duk inda ka samu ainihin wato fili a cikin garin Makka zaka iya yin yanka wannan hadisi al-Imam ainihin Muslim ya fitar da shi haka Abu Dawud da Ibn Majah da al-Imam Ahmad وفي هذا دليل على ان النحر لا يختص بمنى وانا حديثنا نوني ابوا ga cewa ba a kebance Mina a matsayin wajen yanka za iya yi a Mina za iya kuma a cikin garin Makka bal haifu nahara duk inda ka yanka min fijaji Makka daga cikin ainihin wato lunguna da anguwannin Makka shine ma'anan fijaj litasluku minha subulan fijajan ai turukan mukhtalifa haka shine ma'anar shi da kuma fadan Allah waja'alna fiha fijajan subulan fijajan subulan la'allahum yahtadun mun sanya ainihin wato hanyoyi da lunguna waɗanda za su ba mutane ainihin mafita da hanyoyin wucewa ajza'u din da ka yanka ya wadatar kama annahu law waqafa bi arafa kama yadda annahu lamma waqafa bi arafa sada manzo Allah ya tsayo Arafa a jiyan wannan ranan kenan qala sai yace waqaftu ha huna ni na tsaya anan wa arafatu kulluha mawqifun yace duka wannan filin na Arafa to wurin tsayawa ne wa waqafa bi Muzdalifa haka nan kuma ya tsaya a Muzdalifa wa qala yace waqaftu ha huna na tsaya anan wa Muzdalifatu kulluha mawqifun Muzdalifa gaba ɗayanta wurin tsayawa ne a cikin hadisin Muslim kenan wasu ila annabi sallallahu alaihi wasallama an yubna lahu biminan bina'un yuzilluhu min alhar
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sahabbai suka nemi ya bada dama a zo ai mishi gini a mai daki a ainihin mina wanda zai katange shi daga zafin rana faqala la yace a mina munakhun liman sabaka ilayhi yace mina zango ne shine ma'anar munakhun station ne wurin yada zango ne agan ga yada zango a waje ba za ka ce bari kai gini ba zaka dan tsaya ne gurgudan hali ka huta sannan ka ci gaba da tafiya to yace wurin yada zango ne wanda duk ya riga zuwa in ya samu wuri wurin shi da manzo Allah ya bada dama ayi gida to da ta kare yanzu da zuwa wannan lokacin zai zama gaba daya ta zama gari mutane za su siye su gine su ainihin zauna zaman dirshan to sai a rasa inda za a yi wannan ibadar shi sa har yanzu ba a halasta ai gini a wajen ba sai dai a zo a saka wannan tantuna da an gama kuma a kwashe su saboda wannan magana manzo Allah sai sai ka kaddara da ya bari an yi gini yanzu jibin da Makka ta cika ta ainihin batse duk waɗannan duwatsun da ke kewaye da Makka yanzu duka an yi an rugurguza su an maida su gidaje dogaye da hotel hotel da ma'aikatu yanzu kalli yadda Madina ta cika iya wannan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi yanan shine Madina ya masallacin ne na za gane haka saboda baki'a dake jiki masallacin da a bayan gari take yanzu kuma a jiki masallacin take katangan masallaci da katanganta a hade yake to da nan shine bayan gari to daga nan ma za kai tafiyan kilomita nawa ka baka iso wajen garin Madina saboda gari ne duk an gine an gine an gine shekara 1000 da wajen 400 ba wasa bane to shi sa manzo Allah ya wannan magana yace kada kowa ya gina mishi daki a Madina amina shi sa take matsayin fili har yanzu salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula wa fi hadha dalilun ala ishtirakil muslimina fiha wannan ke nuni zuwa ga cewa musulmai suna da tarayya a Amina to duk da yake musulmi suna da tarayya a Amina amma ya kamata mu fahimci wani abu a yadda ake rayuwa yanzu dole akwai tsari na farko tukunna akwai mutanen da suke sune suke da wakilci da rukun wannan waje sune shugabanni da sarakuna na ƙasar Saudi Arabia da haka sukan tsara dan samun zaman lafiya dan maslaha sai a tsara kowace ƙasa ko kowace nahiya a ce ga wurin su kuma mutane suna biyan kuɗin haya ne na services din wai kuɗin haya ƙasan ba zaka biya kuɗin tanti da za a kafa ne dan siyo shi za a yi za a kawo su akwai ma'aikata da ruwa da za a ba ku da security da AC da lantarki da kaza da kaza da kaza da transportation shine ake biyan wannan kudaden duk wanda ya biya kudin kujerar aikin haji a ciki zai biya da kudin waɗannan services din amma wurin na musulmai ne duka kowa na tarayya akan shi ina fata mun gane wannan to koda a gidanku da kake da tarayya kake da gado wannan bai nufin ba za ka bada kudi a hada a biya kudin wuta bai ko dole ka bada kudi a hada a biya kudin wuta da kudin ruwa in wani wuri ya lalace a gyara in kuna da mai gadi ko mai shara ko mai kwasan bola a dinga biyan shi wannan kudin services ne ba zai kai hutsu ka ce ai gidanmu bane ya baya ce na biya in kai haka kai wauta sun nasu a kuma mutanen da suke kallon wannan matsayin ai yanzu mutanen Saudi Arabia sun canza shari'a a ba canza shari'a bane duk musulmi ya da haƙƙi in ya je wurin ya samu ya kwana yayi ainihin ibadojin sa amma saboda a samu zaman lafiya da doka da oda shine ake yin waɗannan abubuwa ka kaddara an ba abin ashwaiyan a ce babu hukuma da take kula da wajen kowa kawai ya tafi inda ya ga dama a sa'ad da ya ga dama da abin ba zai yi ba wa anna man sabaka ila makanin minha fa huwa ahqqu bihi hatta yartahi la'an cewa wanda ya riga wani zuwa wani waje ya tsuguna ko ya da zango ko ya aje kayan shi to shi ya fi cancanta da wannan wajen har sai ya bar wajen wala yamlikuhu bidhalika amma zuwa da ya samu wurin bai nufin ya zama nashi da mallaka fasdun falamma akmala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naharahu istada'a bil hallaki yayin da manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi ya gama ainihin yanka dabbobin nan sai sa aka kira masa ainihin wanzan shine al hallaq mai aski fa halaka ra'suhu yazo manzon Allah aski na salkwabo fa qala lil hallaqi yace man mai askin wa huwa ma'mar ibn abdullah sunan shi ma'mar ibn abdullah ibn nadla al adawi sahabi ne dan kabilan sayyidina umar ne radiyallahu anhu ya musulunta da wuri kware da gaske ya daga cikin farko-farkon musulunta yayi hijira dukkanin hijira guda biyu ta Habasha da ta ainihin kasar Madina akwai hadisin shi shahararre da yake bai inganta ba hadisin cewa manzo Allah ya ce mishi ka dinga rufe cinyarka cinya al'aura ce ashabu sunan sarwaito shi hadisi ne shahararre zaka yi samun tarihin sa a cikin littafin ainihin wato al-isaba fi tamyiz as-sahaba na al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani akwai ta riwaya da ta cewa wannan mai askin wani mutum ne mai suna Khirash bin Umayya Khirash bin Umayya amma sahihiyar magana Khirash dan Umayya yau manzon Allah aski ne a lokacin sulhu Hudaybiya sadda aka sulhun ta din nan manzon Allah ya ce kowa ya yanka dabbar shi sabai suka dan fara jan kafa sai ya fito shi ya baiwa wannan mutum mai suna Khirash bin Umayya shi ma sahabi ne ya bashi kanshi ya aske masa shine abin da ya tabbata amma anan wajen Ma'amar dan Abdullahi dan Nadla al-Adawi shine ainihin wanzamin da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aski wa huwa qa'imun ala ra'si bil Musa yana tsaye akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ainihin reza ko aska wa nazara fi wajhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli fuskar ainihin wannan mai aski wa qala sai ya ce da shi ya ma'amaru ce kai ma'amar amkanaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min shahmati udhni manzo Allah ya baka dama ka dafe fatar kunnansa wa fi yadikal Musa kana rike da wuka inda ka so sai ka yanke kenan misali fa qala ma'mar sai ya ce amma wallahi ya rasulullah yace na rantse maka da Allah ya kai manzo Allah inna zalika lamin ni'matillahi alayya wa manni ce wallahi wannan ni'ima ce da falala Allah ya muni qala sai manzo Allah ya ce ajal gaskiya ne idan aqarru laka tuna baka dama yi abin da ya kamata kai na aski wannan riwaya mala yace zakar zalikal imam ahmadu rahimahullahu al-imam ahmad Allah ya kara masa rahama ya ambaci wannan a cikin musnad haka nan al-imam abu ya'al al-farra'u a cikin nashi musnad din sai dai isnadin wannan riwaya bai tabbata ba akwai wani mutum mai suna abdurrahman ibn uqba wanda ibn hibana ne kadai ya amince da shi malama hadisi kuma suna da tababa akan amincewar da Ibn Hibbana yake wasu mazaje waɗanda sai ya bayyana cewa shi kadai ne ya kadaita da amincewar da su wannan a kashin gaskiya masturi ne ba za a karbi ainihin wannan kissa ta cewa sun yi wannan firar da shi da manzala sallallahu alaihi wasallam ita ne bata tabbata ba wa fil bukhari fi wa qala al bukhari fi sahihi wa za'amu anna alladhi halaka lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'marun ibn abdullahi ibn nadla ibn auf intaha bukhari ya bada labari yace malamai suna cewa wanda yau manzon Allah aski shine ma'amar dan abdullahi dan nadla dan auf intaha magana ta kare fa qala lil hallaki sai manzon Allah ya ce wa shi mai askin khud dauki nan kama nan wa ashara ila janibi al ayman ya nuna mishi bangaren kanshi na dama falamma faraga minhu da ya gama aske daman qasama sha'ruhu bayyana manyali sai manzo Allah ya dinga raba gashin sili biyu sili uku duk wanda ke wajen manzo Allah ya dauka ya basu summa ashara ila al-hallaq sannan yema mai askin ishara yace da shi wato fa halaka janibahu al-aisar ya mishi ishara zuwa ga dayan bangaren kenan ya aske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bangaren hagu summa qala sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ha huna abu talib abu talha abu talha yana wajen nan fadafahu ilayhi hakaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki duka gashin na bangaren hagu sai miƙa wa Abu Talib Abu Talha wato baban Anas kenan ko abin nan kai mijin uwar Anas stepfather kenan fi waqa'a hakaza waqa'a fi sahihi muslim haka yabo a cikin sahih muslim a cikin hadisin shi Anas dan Malik cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mijin mahaifiyarsa wannan gashin gaba ɗayan shi wannan gashin shi suka je suka aje suka taskace shi cikin girmamawa da ainihin darajtawa shine Anas yake bada labari daga baya cewa a gidan shi idan ana rashin lafiya wannan gashin yake jikawa sai ya ba mutun ya sha ko a watsa ma a fuska ko a shafa maka kome sai ka warke so da gashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama gashin shine mai albarka wannan bai nufin a saki aske gashin wani shehi ko wani babban malami a aje a dinga ainihin wato tabarruki da shi kisa ba a samu sahabbai sun yi haka ma Abu Bakari ko Umar ko Usman ko Ali ko duk wani mai daraja a cikin su ba wannan ya kadaitu ne kawai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وفي صحيح البخاري عن ابن سيرين أن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره وترواية كمتتكم بخاري تنوني إزوها قتشيوة سعد دمان زان الله صلى الله عليه وسلم أكمش أسكنا أبو طلحة شيني يفار كربان ناشي كسام وتبائن وترواية تتينوني إزوها قتشيوة شيني نكرشان كربابا وهذا لا يناقض رواية مسلم يتشي ونن بايا تنكرو دا رواية نن تمسلم لجواز أن يصيب أبا طلحة من الشك الأيمن dan yana iya yiwa ya zama bangaren dama nan da aka aski da aka raba kadan kadan wajen raba kadan kadan din nan sai aka ba Abu Talha shi ma dan kadan din daga baya kuma aka ba shi duka rabin kan yana iya yiwa haka ne mislu ma asaba ghayruhu kamar da kowa ya samu wa yahtassu bil shakil aisar ya zama kuma shi ya kadaice da hagu din lakin qadrawa muslimun fi sahihi aidan min hadisi Anas yace amma fa ila yau akwai riwaya imam muslim a cikin ainihin sahih muslim daga anas qala yace lamma rama rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam aljamrata yayin da manzon allah ya jifi jamra wana hara nusukahu ya yanka dabbobin shi na hadaya wa halaka yayi aski na walal halaka shikkahul ayman ya miƙa ma mai askin bangaren dama ne fa halakahu ya aske masa shi thumma da'a aba talhatal ansariya sannan ya kira Abu Talhata fa atahu iyyahu ya bashi wannan gashi thumma nawalahu shaqqal aisara sannan ya mika mishi hagun din fa qala ihliq yace da mai askin ka aske muni fa halaqahu ya aske mishi ainihin hagun din fa atahu Abu Talha ya sake baiwa Abu Talha kamar an bashi duka gashin kan kenan fa qala yace da shi aqsimhu bainan nasi ka raba wannan gashin kan ga mutane a cikin riwayar muslim kenan wannan ففي هذه الروايه كاغا اوان الروايه كما ترى ان نصيب ابي طلحه كان الشق الايمن يا نونا تشوا ربن ابو طلحه شيني غاشم بنغارن داما وفي الاولى اوتشن تفركون كما كان انه كان الايسر تشوا بنغارن هغوني سي مالمي سكي مغانا قال الحافظ ابو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الإمام ابن عبد الواحد المقدسي سيتي رواه مسلم في رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى من رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيسر شامن زن الله صلى الله عليه وسلم يا ميكا وأبو طلحة غاشن شنقن غرنهكو ورواه من رواية سفيان بن عيينة سيكون مسلم يقار فتد رواية دقى سفيان بن عيينة دقى هشام بن حسان أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شكه الأيمن إتكم وانا تشيء بانجارا داما قال سي أبو محمد يتي ورواية ابن عون عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان والله أعلم yace riwayar ibnu aun daga ibnu sirin ina ganin tana karfafar riwayar sufyanu dan uyaina wacce ke nuni izuwa ga cewa bangaren dama ne kenan qultu ni ko ibnu qayyim al-jawziya sai nace yuridu bi riwayat ibnu aun abin da yake nufi da riwayar ibnu aun ma zakarnahu an ibnu sirina min tariqil bukhari shine abin da muka ambata daga ibnu sirina ta bukhari cewa an bashi gashin tun farko wanda muka ji mallan ya ce babu tanakudi tsakankanin su ko waja alal ladhi sabaka ilaihi Abu Talha ya bada ainihin wato bayani ita wannan riwaya ta bada bayani akan cewa abinda Abu Talha ya gabaci kowa zuwa gare shi huwa shiqqul ladhi ikhtassa bi shine gashin da yake banta da shi ba wai ya riga yi kowa ne a wajen karban kadan kadan din ba wallahu alam mallan yace wallazi يقوى أن نصيب أبي طلحة الذي اختص به كان الشق الأيسر يتي أما نيدي أغنينا أبن دي فكاري في أوجه الرواية شيني تشيوا ربان دا أبو طلحة يكي بنتدشي شيني بنغران حقو نغاش وأنه صلى الله عليه وسلم عم ثم خص تشيوا منزان الله ya ga mai kowa ne ya taba kowa Abu Talha ya karba a cikin waɗanda suka karba daddaya bibbiyu uku uku
thumma khassa sannan sai kebance Abu Talha din kuma ya bashi duka wannan rago wa hadhihi kanat sunnatuhu sunnatuhu fi atai wannan ita ce dama al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da in zai kyauta in zai raba kyauta sai ya raba wa kowa sai kuma daga baya sai ya kebance wani sai ya ƙara mishi wa ala hadha aktharur riwayat wannan shine abin da mafi yawan riwayoyi suka nuna fa in kana fa inna fi ba'daha annahu qala lil hallaqi domin a wata riwaya ya ce da mai askin khudh an shinan wa ashara ila janibihi al ayman ya nuni zuwa ga bangaren dama fa qasama sha'arahu bayna man yali aka raba gashin ga waɗanda suke wannan wajen thumma ashara ila al hallaqi ila al janib al aysar sannan ya mushi nuni zuwa ga bangaren hagu fa halaqahu fa ataahu umma sulaimin sai aka aske bangaren hagun sai bai wa ummu sulaimin war anas radiyallahu anha wala yu'aridu hadha daf'uhu ila abi talhata cewa ya ba mu ummu sulaimin babu ainihin wato sabani ko karo akan cewa ya bai wa abu talha fa inna hamra'atu ai mata abu talha ne dan an ce an ba mutun abu wata ran kuma sai aka ce matar shi aka ba ma'ana an ba ta bashi an aje kai ma wani sako da kai sai kace ka dawo kace ai na bashi sai aka bincika daga baya ashe ba shi ka ba matar shi ka ba kace ta bashi duk daye ne ina fata mun gane wa fi lafzin akhar fa bada bi shiqqil ayman a wani lafazin kuma aka ce an fara aske bangaren dama fa wazza'ahu aka rarraba gashin ash-sha'arata wash-sha'arataini bainan nas wani sili guda aka bashi wani sili biyu thumma qala sannan kuma sai manzo Allah ya ce bil aisar a yanke a aske haguma fa sana'a bihi misla zalika sai aikata da shi irin haka aka aske aka ci gaba da ba mutane summa qala sannan sai ya ce ha huna Abu Talha akwai Abu Talha anan fa dafa'ahu ilayhi sai ya mika mishi kenan hannu haguma an baiwa mutane sai da aka ba kowa dake wurin ya samu abin da ya saura gaba daya sai aka baiwa Abu Talha duka wa fi lafzin falisin awan lafazi na uku dafa ila abi talhata sha'ar shiqqi ra'sihi al-aysar ya miƙa wa abu talha gashin bangaren kanshi na hagu thumma qallama azafirahu sannan ya yanke faratunsa wa qassamaha bainan nas su ma faratun ya rarraba wa mutane wa zakara al-imam ahmad rahimahullahu min hadith muhammad ibn abdullah ibn zaid anna abahu hadathahu baban shi ya bashi labari annahu shahida an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam indal manhari ya ga manzon Allah a wurin ainihin mayanka din nan ta Mina wa rajulun min quraish da kuma ga wani mutum a cikin quraishawa wa huwa yaqsimu abahiya yana rarrabawa mutane ragunan layya falam yusibuhu shay'un wala sahibuhu sai zama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din da yake rabawa bai sami komai a ciki ba wala sahibu haka wannan wakilin da ke rabawa manzo Allah yana cewa abawa ne har asa ga kare shi bai samu ba mai rawan shi ma bai samu ba a wannan karam fa halaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ra'asahu fi thawbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka mai aski aka tare gashin a cikin tufarsa aka tare gashin a cikin tufarsa fa atahu ya bai wa wannan mutumi fa qasama minhu ala rijalin aka dinga rarrabawa mutane wa qallama azafirahu ya yanke faratunsa fa atahu sahibahu ya baiwa wannan mutumin nashi wa qala yace fa innahu indana makhdubun bil hinna wal katami yani sha'ruhu yace mu gashin da kuka ganshi ko da yaushe ba zai gushe ba yana tare da mu wanda mutumin da yake ba da labari yace gashin nan da kuka gani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda muka anshe shi yana nan tare da mu makhdubun da rinin shi da ainihin wato lallin da aka mishi bil hinna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gashin nashi sun mushi lallewa ana sun kiyaye shi sun yi preserving din shi wal katam mun saka mushi kuma ainihin baba abin rini mun sa shi saboda kada ya lalace sun yace mu yana nan a killace mun saka mushi sinadari da zai preserving din shi kare ya komai saboda daraja na ainihin wannan asar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wada'a lil muhalliqina bil maghfira manzala sallallahu alaihi wasallam yayi ainihin addu'a yace Allahumma ighfir lil muhallikina Allahumma ighfir lil muhallikina Allahumma ighfir lil muhallikina yace ya Allah wanda diye aski na salkwabo gaba daya a wajen nan Allah ka mai gafara kafa uku
وللمقصرين مرة wanda suka yi iski na ainihin saisaye suka rage gashi suka bar saura manzo Allah ya musu addu'an neman gafara kafa daya
wa halaka kaseerun min as-sahaba mafi yawan sahabbai duka sun yi aski ne na salkwabo na duka ƙwaryen molo bal aktharuhum da yawa ko kace mafi yawa wa qassara ba'dhum wasun su kuma suka yi askin ainihin wato na saisaye suka rage gashin su wa hadha ma'a qawlihi ta'ala sun yi haka tare da cewa Allah fa cewa yake la tadkhulunna al-masjid al-harama in sha'a Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina Allah ya ce Allah ya bada labari ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa za ku shiga gidan za ku shiga kasa mai alfarma kasar makka shine al-masjid al-haram ana duka kasar makka za ku shiga insha Allah ta haqiqan kuna cikin aminci kuma za ku gama aikin hajjin ku na umara har ku yanke gashin kanku gaba daya ko kuma su sarage shi wannan a cikin suratul fatih bushara akan abin da zai faru na fatuhu makka wanda kamar yadda in ka duba zaka gani bayani a cikin qurtubi da tafsirin ibnu kathirin su ainihin wato umar suka yi kafa manzo Allah hujja da wannan akan cewa ya kamata kawai a shiga zamanin Hudaybiya kenan. Manzo Allah ya ce musu ai ban ce muku Allah ya ce muni bana ba. Amma dai wannan bushara ce ku jira ku gani. Ash-shahid shine kaga ayat ta ambaci muhalliqina wa muqassirina. A matsayin dukkanin su wasu surori ne, wasu yanayi ne na wannan ibada ta cire gashin kai. Kamar nuna halasci da kuma nuna cewa duk abin da kai ɗaya ne. Amma da manzo Allah ya zo yin sharhi a aikace da kuma a bayanin da yayi sai nuni zuwa ga cewa askewa duka ya fi falala to wannan kuma dama shine aikin sa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim Allah ya faɗi ayar haka karara zahirin larabcin yana nuna halaccin duka biyun ba tare da ɗaya ya faɗi falala ba to wannan ka tsaya a ƙarƙashin haka ba kai aiki da alqur'ani yadda manzo Allah ya yi da shi ba tunda aikin sa ya nuna ayi aski na duka yafi ayi aski na saisaye sannan addu'ar da yayi ita ma tana nuna zuwa ga haka da haka an samu sunna fi'iliya da sunna qauliya sun fassara wannan aya sai a fassara haka cewa yin aski na salkwabo a aikin haji yafi yin aski na rage gashi a ainihin wa wato falala a sauran rayuwa kuma gama gari kamar da Ibnul Qayyim ya bayyana zamu je can gaba mu tare da wannan karatu a cikin ainihin in Allah ya kai mu wajen bayani akan tibbu shine dangane da hukuncin aske gashi ya magana akan hukunci guda uku wannan shine ɗaya daga cikin su wanda yake na farilla na ibada ko kuma na halasci wanda mutum zai gurgurdan bukata idan mutum yana da gashi gashin shi yana da kyau gashin shi ya taru abinda yake so shine ya dinga tarbiyya sai tattalin sa yana gyara shi wannan ya daga cikin ainihin wato sunna ta fitra gashin kai a gyara shi a mesiti wannan musamman ga larabawa da sauran kabilu da jinsuna wanda suke da gashi wanda yake da irin wannan yalwa idan mutum yana da bukata zai iya askewa ko ya rage ko ya aske duka ko ya ainihin wato saisaye shi abinda ba a so shine ya aske ya zama wani waje yafi wani waje yawa irin yanda ƴan gayu suke yi da ƴan dambe da ƴan kwallo da ƴan sauran wasanni da samari shine ayi three step ko Bob Marley ko wani ne wannan duka maguzanci ne da barna da koyi da kafirai babu kyau kuma bai kamata kana matsayin wanzan mai aski ko na zamani ko wanzamin gargajiya ya zama kana yin ma mutane irin wannan askin ka zama daga cikin masu taimakon mutane akan barna ke ina fata mun gane wannan da haka sai mu kiyaye wannan alherin Allah ya kai ga malam tukur wanzamin salafiya wanda baya aski gemu daga shi sai a maka kawai naga wannan a maka in ka je makka zaka gani za su ce nan ba a aske gemu haramun ne to daga shi sai wanda mun salafiya amma din da ka je za a aske maka kan kanansu ina fata mun gane wannan alheri Allah ya kai gare shi kaga kuma dan ba ka ce ba ka aske gemu ba za ka rasa abinci ba bai nufin dan sai kai barna sannan za ka samu abinci a wannan mutane suka kasa ganewa kenan sai a ce ai customers suna so a musu aske za a je kaga an kwalkwale jama'a kaga mutum da ka san budurwa haba shi haba jama'a a rasa gano wane ne namiji wace ce ta mace kai ba larura ba kai ba dan sanda ba kai ba man owa ba kai ba civil defense ba kai ba sss ba kawai mutum gama gari
gayi nan mutane sun jarabtu da wannan mugu al'ada ta askige mu sawa'un cikin yan boko ne cikin alhazan birni ne cikin talakawa ne har kuma cikin waɗanda suke ana ganin su masu addini za su ta yan dabaru haka ba za su bar gemu su ka ta wala ba wannan haramun ne jama'a kowa ya kyale gemun shi yadda Allah ya yi maka haka shine adam maza gemu shine adam maza ina fata mun gane in kuma bai fito baka bashi yadda ya fito har kaje sai ka saka wani spirit ko wani magani ka ce dole sai ya fito shi ma wannan waye ce kai ka bashi ya fito in dai kana rayuwa tana zai fito in kuma ka mutu ba shikenan ba me kake jira Allah ya tsare mu mallan yace ma qauli Aisha radiyallahu anha tare da fadin Aisha na uku shine wato aske gashi wanda yake na haramu wanda boka ko dan sihiri ko dan dabo amin zai saka ka aske gashinka da sunan qurba ga aljani ko wani shedanci bokaye suna sa mutane su yi wannan a sa mutun ya aske kanshi a je a yanka rago ta keya a kwaso jinin a shafa mishi a ce ya zauna cikin rana sai jinin ya bushe sai ya bushe wani sai ya kwana a kanshi wai dan ya dinga ba mutane tsoro in dai ya haka to shikenan zai dinga ba mutane tsoro aljinu za su sa in ka kalle shi sai ka ji kana jin tsoron shi okay yace wa ma qauli Aisha radiyallahu anha tayyibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-ihrami qabla an yuhrima tare da cewa Aisha ta ce nayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ainihin turare na gyara mai jikinsa kafin ya dau harami wali ihlalihi qabla an yahilla da kuma na sake wanke mishi kanshi sa'an da zai fitar daga haramin dalilun ala anna al-halqa nusukhun wa laysa bi itlaqin min mahdhurin wannan na nuni irwa ga cewa askin nan shi ma ibada ne a cikin aikin haji ba wai shine kamar a ce alama akan an gama ibadar ba ba kamar yadda ake hura usar in an gama kwallo a ce an tashi ba dan wasu haka suke dauka cewa askin alama ne akan daga yanzu komai ya halasta a shi ma wani bangare ne na ibadojin kamar yadda yanka da jifa da ainihin sa'ayi da zama amina da hailala da ainihin talbiya duka suke bangare na ibada shi ma haka yake bangare ne na ibada zamu saurara nan jama'a rabin kasar zamu sai goben Allah ya kai mu zamu sake rabin kasar insha Allah da yau da gobe duka rabin kasar zamu saboda wasu larurori da suka bujiro mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum sama ila makkata qabla adh-dhuhri rakiban sannan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya tafi cikin makka yayi ifada ma'ana ya koma cikin garin makka bayan ya gama waɗannan ayyuka da yayi amina na jifa al-jamra al-kubra da kuma yanka da yayi sai ya tafi zuwa garin makka kafin sallar azhar rakiban ya tafi ne akan abun hawa fa tafa tawafal ifada annabi alayhi salatu wassalam yaje yayi tawafi na al ifada wanda daya ne daga cikin rukunnan aikin haji wa huwa tawafu ziyara tawafu al ifada har ila yau shi malaman fiqhu suke ce ma tawafu ziyara ma'ana kamar ka ce ne mutumin da ke aikin haji a waɗannan kwanaki daga 9 zuwa 12 ga wata to wurin kwanan shi masaukin shi gidan shi shine masha'ir din dake wajen garin Makka tsakanin Mina da Muzdalifa da ainihin wato Arafa to yanzu ya shigo Makka kaman ya kawo wa ɗakin Allah ziyara ne daga wajen gari shi yasa yake ce mishi tawafu ziyara wa huwa tawafu sadari haka nan kuma ana ce mishi tawafu sadar wato tawafi wanda yake kan gaba a cikin lissafin rukunnan aikin haji ko tawafi wanda yake shine na farko a cikin rukun a cikin ayyukan da za a yi bayan an dawo cikin garin Makka daga ainihin masha'ir walam yatuf ghayrahu annabi alayhi salatu wassalam bai yi wani tawafi ba in banda wannan walam yas'a ma'ahu sannan kuma bai yi sa'ayi ba tawafin kawai yayi saboda kasancewar ya riga yayi sa'ayi a tawafin shi na farko kuma kirani yake yi sa'ayi guda ya wadatar da shi malan yace hadha huwa as-sawab wannan shine abin da yake daidai wa kad khalafa fi dhalika thalathu tawa'if an samu wasu kungiyoyi wasu tafarki guda uku an samu maganganu guda uku wadanda suke sun saba ma wannan gaskiyar ta'ifatun za'amat annahu tafa tawafaini, waɗanda suke tunanin cewa Annabi alayhi salatu wassalam yayi tawafi ne guda biyu, tawafan lil qudumi siwa tawafil ifadati, yayi wani tawafi na qudum na zuwa garin Makka banda tawaful ifada, cewa wai da ya dawo din nan da ya shigo ranar 10 ga wata din nan, to yayi tawafi ne guda biyu, da ya tawafi kafa 7 ya gama, sannan wannan shine tawaful qudumi, tawafin mutumin da ya shigo Makka sannan yayi tawaful ifada thumma tafa lil ifadati wa ta'ifatun. Akwai kuma wanda za'amat annahu sa'a ma'a hadha tawafi li kaunihi kana qarina, akwai wanda suke ganin kuma Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi sa'ayi tare da wannan tawafin, ma'ana yayi tawafi kuma yayi sa'ayi a Safa da Marwa, li kaunihi kana qarina, saboda kasancewar shi ya kasance kirani yake. Wa ta'ifatun za'amat annahu lam yatuf fi dhalika al-yawm, akwai kuma waɗanda suke ganin gaba ɗaya sam bai yi tawafi ba a wannan wunin na 10 ga wata, ranar sallah babba, waɗannan duka kurakurai ne mala yake lissafa su daga wasu malamai. Wa inna ma akhara tawafa ziyarati ila al-layl, waɗannan na uku suka ce Annabi alayhi salatu wa salam ya jinkirta wannan tawafi zuwa dare, sai da aka shiga daren 11 ga wata kenan. Fa nadhkuru sawaba fi dhalika, yace amma mu za mu ambaci abin da yake daidai game da wannan. Wa nubayyinu man sha'al ghalati wa billahi tawfiq, sannan za mu bayyana ta ina ne wannan kuskuren ya taso, me ya kai su zuwa ga yin wannan kuskuren, yace Allah shi ke bada dacewa. Qala al-Asram qultu li abi abdillah fa idha raja'a anil mutamatti'a kam yatufu wa yas'a. Al-Asram rahimahullah yace na tambayi al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, nace da shi Allah shi gafarta mala, idan mutun ya dawo mai tamattu'i idan ya shigo Makka daga ainihin Mina ranan 10 ga wata, tawafi nawa zai yi kuma sa'ayi nawa zai yi? Qala yatufu wa yas'a li hajji. Malam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal sai bada amsa yace zai yi tawafi kuma yayi sa'ayi, sa'ayi da tawafin na aikin hajji ne ba umra bace. Wa yatufu tawafan akhara liziyara, sannan zai sake yin wani tawafi daban kafa 7 wanda yake sunan shi tawafu ziyara. Awadnahu fi hadha ghayra marra. Al-Asram yace mun maimaita wa al-Imam Ahmad wannan tambaya fiye da sau daya, fasabata alaihi, kullun amsar da yake bayarwa kenan, baya canza amsar shi. Qala ash-shaykh Abu Muhammad al-Maqdisi fi al-Mughni, al-Imam Abu Muhammad ainihin al-Maqdisi sahibu al-Mughni na fiqh al-Hanabila rahimahullahu shi ko sai yace wa kadhalika al-hukm fi al-qarin wal-mufrid idha lam yakuna ataya Makka qabla yawm an-nahr, yace haka al'amarin yake ma dangane da mai kirani da wanda yake ifradi, idan ya zan ba su zo Makka ba kafin ranar ainihin wato sallah din, wato wanda suka taho kawai suka wuce Mina suka tafi yin ayyukan aikin haji, to suka shigo Makka wala tafalil qudumi, ba su yi tawaful qudumi ba, mutum ne zai yi kirani ko zai yi ifradi sai ya zama ranar 8 ga wata kawai iso garin Makka, da ya iso sai ya wuce mashair, ya wuce Mina, ya je ya kwana gari ya waye, akai tsayuwan Arfa, akai kaza akai kaza, aka zo aka kwana a ainihin Muzdalifa, aka koma aka wuce mashari, akai addu'a, aka tafi ainihin akai ifada, akai ainihin wato abin da aka tafi Mina dan yin yanka da jifa. To daga nan idan ya taho Makka, to yanzu shine karo na farko da zai ziyarci ɗakin Allah kenan a wannan tafiyar. To in yazo a mazhabi na al-Imam Ahmad ibn Hanbal da sauran Hanabila, idan yazo zai yi dawafin aikin haji da kuma dawafin ziyara, dawafin ya kawo ɗakin Allah ziyara, shine yake faɗa cewa sun tambayi Imam Ahmad wannan magana, sun maimaita tambayar, kullun haka fatawashi take. To shine ya ƙara dauko mana daga al-Maqdisi cewa ga abin da Maqdisi ke faɗa, idan mutum ya shigo dan yin kirani ko ifradi ya zambe shigo makka ba kafin wannan lokacin ya wuce mashair ne bai tawaful qudumi ba fa innahuma yabda'ani bi tawaful qudumi za su fara tawafi ne na mutumin da yazo garin makka qabla tawafiz ziyara kafin su dayan tawafin na aikin hajji din na ainihin ifaba nassa alaihi ahmadu rahimahullah malam maqdisi yace al-imamu ahmad ya fadi wannan qarara Allah ya gafarta wa imamu ahmad wahtajja bima rawat aishatu radiyallahu anha kuma imamu ahmad ya kafa hujja da abunda aisha radiyallahu anha tarwaito qalat tace fa tafa alladhina ahallu bil umrati bil baiti wadanda suka yi ihrami dan yin tamattu'i da aka zo garin makka sai suka yi tawafi wa baina safa wal marwa suka yi sa'ayi ثم حلوا سنن suka warware haramus ثم طافوا طوافا اخر بعد ارجعوا من منى لحجه سنن suka sake yin wani tawafi daban bayan sun dawo daga Mina ranar 10 ga wata wannan tawafin aikin hajji ne wa amma alladhina jama'u alhajj wal umra Aisha take cewa wadanda ku suke yin kirani fa inna ma tafu tawafan wahidan su kam sun yi tawafi ne guda daya fa hamala ahmadu rahimahullahu qawla aisha ala anna tawafahum li hajjihim huwa tawaful qudumi sai al-imam ahmad ya fassara cewa tawafin nan da aka ce sun yi guda daya shine tawaful qudumi da suka yi wato tawafin nan da suka yi da aka zo makka a sa'an da masu tamattu'i suke yin umara to su ba umara suke ba su suna tawafi ne na kawai mutumin da ya shiga makka na daga cikin sunna yaje ya ziyarci dakin Allah ya dawafi shi sa ba su sa'ayi ba qala sai imamu ahmad yake cewa wali annahu qad sai ainihin maqdis yake wali annahu qad sabata anna tawaful qudumi mashru'un saboda kuma ya tabbata cewa tawaful qudumi mashru'i ne shari'a ce ibada ce to wanda bai yi ba sai yayi kenan zaka in yazo yin tawaful ifada sai sake yin wani guda bakwai ya fara yin tawaful qudumi sannan sai sake yin tawaful ifada sai je ya sa'ayi idan dama can bai ba falan mai kun tawaful ziyara musqitan lahu tawafin da zaka yi na ainihin ziyara shine tawaful ifada din to ba zai dauke maka wancan tawafin ba kamar yadda misali mutumin da bai yi ainihin raka'atul fajr ba idan ya shigo ya tara an fara sallah asuba ko as-sunna sallah asuba ita zai bi amma kuma na daga cikin sunna bayan an gama sallar ya tashi ya rama raka'atul fajr din nan raka'atul fajri ba ta daukewa daga sunnancin ta saboda ainihin wato kai sallar asuba kamar idan misali mutumin da ake bin shi wani azumi in yazo yayi azumin farilla to wannan na farilla bai dauke mishi wancan da ake bin shi na rantsuwa ko ba kance ko ainihin abin nan kaffara ba ana nan ana bin shi kowanne yana matsayin kanshi ne a wajen Hanabila suka ce wannan baya daukewa gashi yace ka tahiyatul masjid inda dukhulihi kaman yadda tahiyatul masjid take da wannan sunnanci inda ka shiga masallacin qabla talabbusi bis salati al mafruda kafin ka shiga cikin sallar farilla wa qala al kharqi sai al imam al kharqi shine al imam umar ibn al husayn abu al qasim al kharqi wani malami ne yana sai da al-kharq shine kaya gumama ko lalatattun kaya haka wadanda suke jari bola haka to sana'a shikenan da yake yi a ainihin kasar Bagadaza sai ana ce mishi malam mai jari bola ina fata mun gane wannan babban malami ne ya gudu ya bar kasar ainihin Baghdad a lokacin da Rafida ɗan Shi'a batattu masu batanci ga sahabbai ubangiji Allah ya tsare suka yawa a Baghdad a zamanin mulkin wasu sarakuna da suka biyo baya masu goyen bayan wannan irin addini na maguzanci ya zama an ba addinin recognition ana yin duka bukukuwan da kasan ƴan Shi'a suna yi na batanci da sahabbai da sanya bakin kaya ranan Ashura da zubar da jini da kaza da kaza har a dinga rubutun la'antar sahabbai a jikin masallatai karanta littafin al-Muntazim fi tarikhil muluki wal umam na Ibnu ainihin wato Jauzi Allah ubangiji ya gafarta masa to da kuma littafin ainihin tabaqatul hanabila na ainihin wato Abu Ya'la al-Farra rahimahullah to a daidai wannan lokaci ne wannan malami ya gudu ya bar kasar ainihin wato Baghdad ya rasu a kasar Dimashq Sham shekara ta 334
kamar shekara 1104 kenan ayo Allah ubangiji ya gafarta mishi babban malami ne a fiqhun Hanabila daga cikin ainihin manyan malaman Hanabila ya rubuta littafai da dama amma a ƙarshen rayuwarsa ya taba yin gobara a gidansa sai littafin gaba ɗaya suka kone in banda shi wannan littafin da aka fada anan Mukhtasarul Kharqi wanda ya riga ya karantar da shi dalibai sun samu copies sun tafi da su amma littafin shi a cikin wannan gobara suka kone rahimahullah a cikin wannan littafi nashi yake cewa wa in kana mutamatti'an fa yatufu bil bayti sab'an idan mai aikin haji tamattu'i yake yi zai tawafi ga ɗakin Allah kafa bakwai wa bis safa wal marwa sab'an zai sa'ayi kuma shi ma kafa bakwai kama fa'ala lil umra kama yadda ya umara tawafi kafa bakwai sa'ayi zuwa da dawowa guda bakwai zuwa dawowa har zuwa da yadda muka yi bayani ya zama cewa zuwa daya dawowa biyu tafiya uku haka to zai sa'ayi bakwai tawafi bakwai irin yadda ya ma umara thumma yaudu sannan zai sake dawowa fa yatufu bil bayti tawafan yanwi bihi ziyara sai ka buka sake wani tawafi da nufin kana yin tawafu ziyara wa huwa qauluhu ta'ala wannan shine fassarar fadin Allah da yace wal yatawafu bil baytil atiq kuma lalle mutane su dinga kewaye wannan daki mai albarka faman qala wanda dai yace innan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana mutamatti'an wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aikin hajjin shi tamattu'i ne kal qadi kama abu ya alal farra da muka ji a baya ya bada fatuwa akan cewa aikin hajjin manzon Allah tamattu'i ne wanda wannan ma kuskure ne wa ashabihi da wasu daga cikin daliban ainihin wannan mazhabi indahum a wurin su haka za fa'ala haka aka aikata haka ya aikata wa shekhu abu muhammadin indahu shi ko wannan malami abu muhammad al-maqdisi al-imam al-maqdisi abu muhammad annahu kana mutamatti'an at-tamattu' al-khas shi agun shi manzala sallallahu alaihi wasallam yana yin wani tamattu'i ne wanda yake bance shi kadai mun ji wannan a baya cewa ba zai cire ihrami ba don haka kamar kirani ne a zahiri amma kuma tamattu'i ne ya halasta yayi wani abin da ya ga dama wanda mai kirani baya yi mun ji wannan ma a baya cewa kuskure da yana bayyana mana kurakuran da ke cikin maganganunsu ne walakin lam yaf'al hadha ce amma bai aikata hakan ba qala sai al-maqdisi yace wala a'lamu ahadan wafaqa aba abdullahi ala hadha at-tawaf alladhi dhakarahu al-kharq ce ni ban san wani malami da ya dace da fatawan al-imam ahmad akan wannan tawafi da al-kharq ya ambata cewa mai tamattu'i bayan yayi umara ya dawo yayi ifada sai kuma ya sake wani tawafi na daban da sunan ainihin ziyara ba yace ban san wani malami da ya dace da al-imam abu abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu akan wannan ba balil mashru'u tawafun wahidun liziyara yace abin da yake shari'a shine tawafi guda wanda yake matsayin ifada kaman dakhala almasjida kaman mutumin da ya shiga masallaci wa qad uqimat as-salah an riga an tada sallah fa innahu yaktafi biha an tahiyati almasjid wannan zai wadatu da sallar farilla da aka tayar ta wadatar mishi daga sallar ainihin wato gaisuwar masallaci wali annahu lam yunqal anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wala ashabihi alladhina tamatta'u ma'ahu fi hijjatil wada dan kuma cewa ba a ruwaito daga shi kanshi manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi ko kuma daga sahabban shi radiyallahu anhum waɗannan sahabbai da suka yi aikin hajjin nan na ban kwana tare da shi babu riwaya daga gare shi ko daga gare su wala amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihi ahadan ko manzon Allah bai ce wa wani yayi tawafi ya maimaita wani tawafin daban ba qala sai malam yace wa hadithu aisha dalilun ala hadha wancan hadisin na aisha da su imamu ahmad suka kafa hujja da shi akan yin tawafi tagwai a ranar ifada shine dai dalili akan cewa kuma ba tagwai din za'a yi fa innaha qalat dan ta ce ne tafu tawafan wahida sun yi tawafi guda ba'da arraja'u min mina li hajji bayan sun dawo daga mina a aikin hajjin su wa hadha huwa tawafu ziyara wa lam tadhkur tawafan akhar wannan shine tawafu ziyara din shine ifada bata ambaci wani tawafi ba in banda wannan walau kana hadha alladhi dhakaratu
الطواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم إلا به إن كوكتشي وانا نتأمبتا تنا نفن سنبيا طواف القدوم دنس دبسيبني تدازي زمكينا تا وفنتد أمبتا طوافي na ifada wanda rukuni ne a aikin haji kuma aikin haji baya tabbata sai da shi wa zakarat ma yustaghna an sai dan ta ambaci abinda ana iya wadatuwa da shi mutun yana iya barin sa aikin haji kuma aikin hajin sa ya tabbata ta kuma ki ambatan abinda shine muhimmi wa ala kulli halin yace to kuma dai yaye ne fa ma zakarat illa tawafan wahidan a cikin nassin riwayar mun ji ta ce وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا هكا تفرا تأينا كثامو تشوى دوافي بيوني تأم بتقول رأيني كأي فمن أين يستدل به على طوافين دين تأينا زاء حجة دوانا نفس نرواية عائشة أكن تشوى طوافنا تاقم ينبقوي أمين كاقم ينبقوي كما ذاك ساكي ميمي تبقوي علوك تقول باب حجة تكيوان وأيضا فإنها لما حابت كما إتا عائشة يعند جنن هيلا يزكي متى فقرنت الحج إلى العمرة تقوام أيكن حج تدى أمرا بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دى أمر نمان زن الله تيهك ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب دون كما كسن چه وشي طوافين قدوم إندا أچه بايا فادوا ya nashi a cikin wannan tawafi na wajibi na ifada la shuri'a fi haqqil mu'tamiri tawaful qudumi ma'a tawaful umra to da sai a ce shi ma mai umara dan tamattu'i kenan shi ma yayi tawafi na umara in ya gama kuma ya tawaful qudumi ko ya fara tawaful qudumi kafin ya fara umara yanahu awwala qudumihi ila albayt saboda shi ma san da ya umaran nan wannan shine zuwan shi dakin Allah a lokaci na farko fa huwa bihi aula min al mutamatti alladhi ya'udu ila al bayt ba'da ru'yatihi wa tawafihi bi wanda yazo yanzu daga zuwan sa shi yafi cancanta ya tawaful qudumi fiye da wani wanda tamattu'i irin nasa yazo ya ga dakin Allah din shine mai tamattu'il safari kenan yazo amin eh tamattu'is safari yazo ya ga dakin Allah sa'annan yayi tawafi bai sa'ayi ba bai cira ihraminsa ba ya tafi masha'ir da ya dawo yayi ifada to kaga wancan da ya zama yazo yayi umara a karan farko da ya shigo makka shi yafi cancanta ya tawaful qudumi fiye da wanda yazo yayi tawafin sannan ya tafi mash'ari da ya dawo sai aka lissafa waiwai yanzu shine zuwan shi na farko aka ce dole sai yayi tawaful qudumi to wancan ya fi cancanta yi inta ha kalamuhu magana ainihin al-imamu al-maqdisi abu muhammad taqari wanda malam ainihin wato ya dauko wa aidan malam yace qultu ni ko ibnu al-qayyim sai nace lam yarfa kalamu abi muhammadin al-ishkal wannan zancen na al-imamu al-maqdisi bai cire rudanin da ke cikin fatawar su kharqi din ba wayin kana da zai ankarahu huwa al-haqqu kama ankarahu duk da yake abin da yace ba daidai bane gaskiya ne abin ba daidai bane yayi inkarin yin dawafi guda biyu a sa da mutun yayi ifada gaskiya ne ba daidai bane mutun yayi dawafi biyu was-sawabu fi inkarihi ya dace wajen magana dai fa inna ahadan lam yaqul dan mun wani mutum bai taba cewa ba inna sahabata lamma raja'u min arafata cewa sahabbai radiyallahu anhum sa'ad da suka dawo daga arafa qafu lil qudumi wa sa'u ba wanda yace sun yi tawaful qudumi kuma sun yi sa'i thumma qafu lil ifadati ba'dahu sannan suka sake yin tawafi na ifada ba wanda ya faɗa haka wala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ma bi haka ba hadha lam yaqa qat'an ibnu al-qayyim yake cewa wannan sam bai faru ba walakin kana man sha'al ishkal abinda ya zama wato maburbushi na wannan rudanin anna ummul mu'minina qarranat bainal mutamatti'i wal qarin da tazo bada labarin ta gwama tsakanin mai tamattu'i da kirani fa akhbarat ta bada labarin annal qarinina tafu ba'da an raja'u min mina tawafan wahida tace masu kirani sun yi tawafi ne guda daya bayan dawowarsu daga mina wa annal ladhina ahallu bil umrati tafu tawafan akhara cewa su kuma wanda suka ce wanda aka ce sun yi umara yan tamattu'i kenan su kuma sun yi wani dawafi daban ba'da an raja'u min mina li hajji bayan sun dawo daga mina sun yi wani dawafi daban na aikin haji wa hadha ghairu tawafi ziyarati qat'an wannan da tace sun yi wani dawafi bayan dawowarsu babu shakka ba shine tawaful ziyara ba shine ifaba ba fa innahu yashtariku fihi alqarinu wal mutamatti' domin tawaful ifaba da mai kirani da mai tamattu'i dukkanin su suna tarayya akan yin tawaful ifaba fala farqa bainahuma fihi ba bambanci a tsakanin su dangane da wannan walakin ash-shaykha aba muhammadin yace amma shi ibnu qudama al-maqdisi yayin da yaga wannan lamara a qaulaha fil mutamatti'ina yayin da yaga zancen da tayi akan masu tamattu'i innahum tafu tawafan akhara ba'da an raja'u min mina da tace sun yi wani dawafi daban bayan sun dawo daga mina qala sai yace laysa fi hadha ma yadullu ala annahum tafu tawafaini yace wannan baya nuni zuwa ga cewa dawafi biyu suka yi a rana ainihin sallah wallazi qalahu haqqun gaskiya ne abin da ya fada ba dawafi biyu suka yi ba walakin lam yarfa'il ishkal amma bai cire rikicin ba fa qala ta'ifa zaka sai wasu suka ce hadhihi ziyadatu min kalami urwa aw ibnihi hisham wasu suka ce ai wannan magana urwa ce aw ibnihi hisham ko kuma magana dan sa hisham dan urwa udrijat fil hadith suka ce ai idraji ne a cikin hadisin wa hadha la yatabayyan wannan kuma bai fito fili ba babu dalili akan haka walau kana imma haka din ne fa ghayatuhu annahu mursalun ma'ana imma wannan ya zama hakan ne to sai dai a ce wannan zancen mursali ne walam yartafi'il ishkalu anhu bil irsal kuma rikicin bai ciru ba ba za a cira ce rikicin ba da kokarin mannawa wannan lafazin cewa irsali ne fa sawab ce to abin da yake daidai anna tawaf alladhi akhbarat bihi aisha abinda aisha take bada labari na tawafi wa qarranat bihi bainal mutamatti'i wal qari wanda ta gwama tsakanin mai tamattu'i da mai kirani huwa tawafu bainas safa wal marwa tana nufin wato sa'ayi take nufi la tawafu bil bait ba dawafi ga dakin Allah ba da tace sun yi wani dawafi daban ta nufin sun yi sa'ayi domin shi mai kirani shi bai maimaita sa'ayi ba sai tace amma masu tamattu'i su sun yi wani dawafi daban ma'ana sun yi sa'ayi banda sa'ayin da suka yi na farko na umara shi ko mai kirani inda yayi sa'ayi a farko to ba zai yi yanzu ba in bai yi a farko ba yanzu zai yi a lokacin ifada to sai ta lissafa su masu tamattu'i ai sun yi sa'ayi sai ta kira wannan da suna wani sa'ayi to sa'ayi kuma mun sha karanta ana kiran shi da suna dawafi wannan shine zai cire iskalin gaba daya wa zalal iskalu jumlatan kaga wannan gaba daya ya cire mana wannan rikicin fa akhbarat anil qarinina annahum iktafau bi tawafin wahidin bainahuma sai ta bada labarin cewa su masu kirani sun wadatu da dawafi guda daya a tsakankanin waɗannan ibadu guda biyu na umara da aikin haji dawafi anan kar mu manta kirani abin nan take nufi sa'i lam yudifu ilayhi tawafan akhara yawman nahari ranar sallah ba su ƙara yin wani dawafi ba wa hadha huwa alhaq wannan shine gaskiya wa akhbarat anil mutamatti'ina annahum tafu bainahuma tawafan akhara sai kuma ta bada labarin cewa su kuma masu tamattu'i sun yi dawafi bainahuma tsakanin safa da marwa wani dawafin daban ba'da ruju'i min mina lil hajji bayan sun dawo daga mina dan aikin haji wa zalikal awwalu kana lil umra wancan dawafin da suka yi na farko kafin a fita ranar 8 ga wata na umara ne wato wancan sa'ayin kenan وهذا قول الجمهور wannan shine zance mafiyan malamai wa tanzilul hadisi ala hadha idan ka sanya hadisin ya dauki wannan ma'anan muwafiqul li hadisi al akhar sai kaga hadisin ya dace da dayan hadisin ta wa huwa qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama shine fadin manzon Allah da yace mata yasauki tawafuki bil baiti wa baina safa wal marwati li hajjiki wa umratiki dawafin da kika yi madakin Allah da sa'ayin da kika yi tsakanin Safa da Marwa ya wadatar miki ga ainihin umara da aikin haji wa kanat qarinatan saboda ta kasance mai kirani ci wa yuwafiqu qawla al-jumhur sannan kuma sai ya dace da maganganun malamai mafi yawa walakin yushkilu alayhi hadithu Jabir alladhi rawahu Muslim fi sahihi sai malam yace to amma kuma akwai wani karin ishkali shine hadithin da al-Imam Muslim ya rawaito a cikin as-sahih din sa rahimahullah da aka ce manzon Allah ana bada labari aka ce inji Jabiru lam yatifin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wala ashabuhu baina as-safa wal marwati illa tawafan wahidan tawafahu al-awwala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai basu yi dawafi basu yi sa'ayi ba tsakanin Safa da Marwa sai sau daya shine na farkon wato wanda aka yi sanda aka zo Makka kenan hadha yuwafiqu qawla man yaqulu wannan yana nuni zuwa ga dacewa da zancen masu cewa yakfil mutamatti'a sa'ayun wahid cewa shi ma mai tamattu'i sa'ayi guda ya wadatar da shi dan kaga an ce wala ashabu hakanan sahabbai to a cikin sahabban nan akwai masu tamattu'i a zahirin lafazin su ma ba su sake yin sa'ayi ba kenan ina fata mun gane to yace kaga wannan ya dace da zancen wanda suke cewa shi ma mai tamattu'i idan aka zo ifada to dawafi kawai zai yi banda ainihin wato sa'ayi kama huwa ihdar riwayataini an ahmada rahimahullah kuma da aka samu daya daga cikin riwaya guda biyu daga al-Imam Ahmad Allah ya kara mushi rahama ya fada haka نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره إمام أحمد يفد وأن قرر أذكر رواية أنس عبد الله دوننسا وعلى هذا كركشن هكا فيقال سيأتي عائشة أثبتت وجابر النفا إما كأنو كياك سيكتي عائشة تبتت أني جابر كما يا كوري ياتي بأيبا والمثبت مقدم على الناس كما وندي تبتر ينا قبدا وندي يكوري أو يقال كما أتي مراد جابر أبند جابر كنفي من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدايا صحابان سن ده يتي ينا نفن صحابان ده سكي كراني سكي زود هدايا كما يدى منزع الله صلى الله عليه وسلم يهي كراني صور يدود هدايا تنسوني بساكين توافي أينهن سفاد مروابا كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي رضي الله عنه كما يدى وقت أن من ينصحابي الله يقار مسيدا suna daga cikin masu yin kirani a wannan aikin haji saboda kasancewa sun shigo da dabbobi na hadaya daga wajen Makka wadha wili yasari da sauran masu wadata wadanda suka bude dabbobin su fa innahum inma sa'u sa'ayan wahida dukkanin su sa'ayi daya suka yi walaysa almuradu bihi umumas sahaba ba ana nufin dukkanin sahabbai ba wa yu'allalu aw yu'allalu hadithu aisha ko kuma a nemo ta illa a ainihin kokarin amanna ma hadisin bi anna tilka ziyadata fihi mudrajatun a ce wannan ziyada saka ta akai min kauli hisham a ce ai magana hisham ce wannan bai mata su ba sannan baya ga haka ma akwai wahami da malam yayi anan rahimahullah danganta wannan hadisi zuwa ga hisham sam ba riwaya hisham bace idan ka kuma sahih muslim da littafin muwatta ta imam malik riwaya ce daga maliku ابن انس رحمه الله امام مالك دغ محمد ابن شهاب الزهري دغ عروه دن زبير دغ عائشه باتا هنين اينهن هشام دن عروه بني شي عروه دن يا كرنتد د ابن شهاب ني ا ونن با دن س هشام با انا فاتا من غانا ونن تو ابن شهاب كما باكا اي مشي ونن ما تنانن ايرن وندا زاي ما هشام تنانن ا تشي bari a ce Hisham yayi kuskure don kasancewa Ibn Shahab ne inde ka san abin da kake a magana hadisi ko dan yayi ne ba mahaukaci bane kai ko to ba za ka wannan tunanin ba ina fata mun gane wannan. In dai ka ba mahaukaci bane a cikin harkar ilimi, to ba za ka fara tunanin amanna ma Ibn Shahabun wannan matsalar ba, saboda Ibn Shahabun jabalun ne fil hibs. Ina fata mun gane wannan. To haka riwayar take, ba Hishamu dan Urwa bane, dan Hishamu ana iya samun matsala game da shi, shine aka samu ainihin Ibn al-Qattan mai littafin abin nan Bayanul Wahmi wal Iham, har ya wuce makadi da rawa kamar yadda Malam Zahabi yake faɗa a cikin tarjumarsa a cikin Sirru Alamin Nubala da cikin littafin At-Tadhkira, Tadhkiratul Huffaz, cewa Ibn al-Qattan malami ne kwararre amma yayi galat wajen raunata wasu mazaje daga cikin mazajen Sahihul Muslim, kamar Hishamu dan Urwa da littafin sa mai suna Bayanul Wahmi wal Iham al-Waqi'ain fi Kitabil Ahkam, ahkam ta al-Imam al-Ishbili, ahkam al-Kubra da sauran ƴan uwanta Sughra da Wusta. To yayi rubutu akai, yayi kokarin bayyana kurakurai da ainihin wahami kenan, wal Iham, da kuma rudarwa, wanda wato a faɗi maganar da za ta sa mai karatu ya kasa gane daidai. To yayi waɗannan maganganun a cikin mujallad biyu, littafi ne mai kima kwarai a cikin karatu na Illa, wani babban malami ne wanda ake cewa ainihin Abul Hasan Ibn al-Qattan, Allah ya gafarta mishi. So dan haka wannan hadisin ma dama ba ma na Hishamu dan Urwa bane. Wa amma man qala, wanda ko yace al-mutamatti'u yatufu wa yas'a lil qudumi ba'da ihramihi bil hajj qabla khurujihi ila Mina, cewa mutumin da zai dawa zai yi tamattu'i, to zai yi sa'ayi, zai yi dawafi da sa'ayi na kudumi bayan ya sa ihramin sa a garin Makka kafin ya fita zuwa Mina. Ma'ana bayan in tamattu'i zaka yi dama da ka zo Makka ka riga ka yi umara ka cire ihramin ka, to idan ka sanya ihrami ranar 8 ga wata kafin ka tafi Mina ranar tarwiya, sai ka zo Ka'aba ka yi dawafi ka yi sa'ayi, wannan dole ne a kanka a matsayinka na mai yin tamattu'i. Wa huwa qawlu ashabi shafi'i, wannan shine maganar Shafi'awa. Wala adri a huwa mansusun anhu amla, Ibn al-Qayyim yake cewa ni ban sani ba, shin wannan magana an samu ta daga Shafi'i ko kuma malaman mazhabin ne kawai suke faɗa, irin yadda aka samu dangane da Imam Malik. Akwai maganganu da yawan gaske na al-Imamu Malik a cikin mazhabinsa, amma idan ka kwatanta maganganun sauran malamai Malikawa waɗanda ake danganta su izuwa ga Malikiya, waɗanda kuma mujarradin dangantawan yana bayuwa izuwa ga ra'ayoyin Maliku ne ko, to sun ninninka maganganun Maliku fiye da ninkin baninki. In kana karanta mutawwalat na tafan Malikiya za ka ta ganin maganganu waɗanda suke ba fatawan Maliku ba ne, fatawan wasu Malikawa ne, to da aka kai aka kawo kuma sai aka danganta su kai tsaye ga al-Imam Malik. Kamar a littafin ainihin wato al-Imam al-Wansharisi, ainihin wato me sunan shi ya ɓace mini, babban littafi ne a cikin mujalladi wajen 12, ainihin ya kawo maganganu da yawa waɗanda suke saɓanin mazahibu da maganganu da ra'ayoyi. Za ka gana wasu Malikawa ne waɗanda malamai suke cewa ma a cikin wannan mujalladi 12 da za a tace asalin maganar Maliku, wata fi mujalladi ɗaya ba a ciki, duka sauran na wasu ne. Ibn Abdul Barr shi ne ya ƙoƙari wajen bayyana maganganun Maliku kai tsaye, musamman a littafin Al-Istizkar fi Mazahibi Fuqaha Al-Amsar, sharhin ainihin Muwatta, daga cikin sharhi mafiya kyau ƙwarar gaske. Haka Al-Baji a cikin ainihin dibajar da yawa littafin Muwatta shi ma yana kawo maganganun Maliku sosai. To don haka ya kamata mu san mafi yawan maganganun da waɗannan majaninu Malikin ɗin suke magana akan cewa ana saɓawa Maliku ba ma maganganun Maliku ba ne, mafi yawansu. Yanzu kamar karatu game da sakin hannu da suke cewa Malikiya ce kuma za su yi faɗa da rikici akan ta, ba fatawar Maliku ba ce. Maliku a cikin Muwatta ya ruwaito hadisin Qabd, yana cikin Muwatta kuma da shi yake aiki, innama ya saki hannu ne sakamakon bukata da ta kai shi zuwa ga haka saboda ciwon hannu da ya bayan an buge shi. Haka ainihin wato ainihin Ibn Abdul Barr ya bada labari a cikin Al-Intiqa fi Fadail Salat Al-Imamati Fuqaha, da haka ba fatawar shi ba ce. tare da cewa akwai wasu a cikin sahabbai ma da suke da fatawa akan sakin hannu kamar Abdullahi dan Zubair radiyallahu anhu. Abdurrazzaq as-Sanani ya ruwaito riwaya ta cewa yana ganin halasci fatawa ce kawai, yana ganin halascin sakin hannu, amma dai a cikin karatu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babu wannan. To ina ganin akwai motsuwa kwakwalwar mutumin da zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ya tabbata ya runguma hannu, amma kuma malikiya sun ce a saki hannu, kuma shi kanshi malikun ya tabbata ya ruwaito hadisin runguma hannun. To an ka ce maliku hadisan da ya ruwaito ne yake aiki da su, to sai mu ce lazimin haka to wannan hadisin maliku ya aiki da shi dan ya ruwaito shi. In kuka ce a'a ba duka waɗanda ya ruwaito ne yake aiki da su ba, to sai a ce to shi ma ya saka na bola din kenan. Mun gane ilzamin? Duka waɗanda ya ruwaito yana aiki da su. In ka ce eh, to sai a ce to lazimin haka yayi aiki da kabdu domin ya ruwaito shi. In ka ce a bai aiki da shi ba, ya kai ka iya tantance bai aiki da shi ba, saboda malikiya sun ce kada a yi. Malikiya nan misali kamar Ibn Abi Zaid da mai Ashmawi ko, in ka ce eh, sai a ce a to su ma sun gano bola a cikin muwadda kenan, dan yana cikin muwadda su kuma sun ce kada a aiki da shi, akwai ashe ita ma akwai bola a cikin ta. Sai kaga wannan babu sunan da zaka ba mai wannan magana, sai dai ka ce mishi kawai majnunu maliki, yadda ake ce ma Kausari majnunu Abi Hanifa, mahaukaci na Abu Hanifa, to kuma an samu wani mahaukaci na maliku kamar da ake da majnunu Laila. Kasan in kauna ta yi kauna ta haukata ka, to shine kauna ta yi majamilu bin Ma'amar zafi ta mai da shi mahaukaci shi akan wata mace mai suna Laila. Kauna ta yi wani malami mai suna Zahidul Kausari zafi duk abin da aka ce Abu Hanifa ya dau fushi ta mai da shi mahaukaci na Abu Hanifa, shine malamai suke mishi wannan abin nan sunan na yanka haka, suna mishi wato mugun suna, mugun nickname, dama nickname lakabi na zuwa ko dai dan yabo ko dan aibatawa ko, to suna aibata shi da ce mishi majnunu Abi Hanifa, mahaukaci na Abu Hanifa. To sai kuma aka samu a nan Najeriya wani kuma shi kuma ya zama majnunu maliki, ni ɗaya ne, watilkal ayyamu nainu dawiluha bainan nas. Idan mutum yana da jahilci jama'a, sai mai da jahilcin shi ilimi, sai ka tsaya akan yabin da ka sani kawai. Allah ya tsare mu. So dan haka akwai maganganu da dama da ake dangantawa ga masu mazahibu din nan, ba nasu bane, su na wasu malamai ne dake dangantuwa izuwa ga mazhabin. Ina fata mun gane wannan, izuwa ga mazhabin. To sai zan idan aka zo sai an tantance kenan. Kamar yanzu misali, sai wani yago garin Zariya din nan, sai a mishi wani abu na halin kirki ko na banza, sai koma garin sai ce ai zage-zage suna yin kaza, alhalin wani fard ne ya mishi. Ina fatan mun gane wannan. Ta yi wannan fard din da ya mishi abin kirkin nan na banza ba ma zage bane, ta yi banife ne ko ba fulla ce ko wani can dan wani gari ba ko ba ko ne irin shi, amma sai ya danganta abin ga duka mutanen abu. To sai ana nan sai ya zama in an zo ba da labari sai a dauka wannan halin duka zage-zage ne. To irin shi ke faruwa, wani ba maliki daya ya faɗi magana, idan wani bai riwaya sai ya ce malikiya sun ce, kamar yadda za a ce gwamnatin tarayya ta ce, alhalin wani ne ya faɗi abin, magana ce ta shi kwaya daya, hala kuma ba yana faɗa ne a madadin gwamnatin ba, wani minista ne ko wani commissioner ko wani wane ne ya faɗa. Irin wannan yana nan da yawa a cikin maganganu, shi zaka ji a nan malami irin Ibn Qayyim yake cewa shi bai san wannan maganar Shafi'i ya faɗe ta ba, bai sani ba, tare da fadin karatun shi a cikin mazahibu din. Ina fata mun gane. A takeice malai ya ci gaba da cewa qala Abu Muhammadin fa hadha lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ahadun min as-sahabati albatta, wannan dai irin aiki annabi alaihi salatu wasallam bai aikata shi ba, wani sahabi bai aikata shi ba da dai, wala amarahum bihi, manzo Allah bai ce su yi ba sallallahu alaihi wasallam, wala naqalahu ahadun, wani bai ciro wannan karatun daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Qala ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abihi yace la adri la ara li ahli makkah an yatufu, ni ina ganin mutanen makka wadanda za su yi aikin haji ba sai sun yi tawaful ziyara ba sai sun yi tawaful qudumi ba, amin, wala an yas'u bayna safa wal marwa ba'da ihramihim, ba sai sun yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba bayan sun dauki ihrami, mutumin da ke garin Makka idan zai dauki ihrami da aikin haji daga gidansa zai dauka don ya kama hanya kawai sai ya tafi Mina ranar 8 ga wata amma wasu suna ganin sai ya je yayi dawafi a dakin Allah ya sa'ayi da sunan ainihin tawaful qudumi shine Ibn Abbas yake cewa ba sai sun yi haka ba hatta yarji'u min Mina sai sun dawo daga Mina ranar 10 ga wata ifaba kenan wa ala qauli Ibn Abbas wa qauli jumhuri wa Malik wa Ahmad wa Abi Hanifata wa Ishaq wa ghairi wannan duka akan zancen nan na Ibn Abbas akan haka magana mafi yawa malamai suke Maliku da Ahmad da Abu Hanifa da Ishaq da Rawiya da wasu su Allah ubangiji ya gafarta musu gaba ɗayan su wallazina istahabbuhu qalu wanda suka ce mustahabbi ne ranar 8 ga wata ka fara yin tawafi da sa'ayi kafin ka tafi Mina suka ce lamma ahrama bil hajj yayin da ka dauki haramin aikin haji kai da kake garin Makka sawa'un mazauni ne a garin Makka ko mai tamattu'i ne wanda shi ma yanzu ya shiga cikin lissafin mutanen Makka sara kalqadimi to ka zama kamar wanda ya taho ne yanzu fa yatufu wa yas'al al-qudumi da ka dole kai tawafi da sa'ayi na zuwa qalu suka ce wa li'anna at-tawaf al-awwala waqa'a 'an al-umrati saboda wancan tawafin na farko ya faru ne sakamakon umra fa yabqa tawaf al-qudumi sai zam saura tawaf al-qudumi sai kayi shi walam ya'ti bihi baka yi shi ba fastuhibba fi'luhu aqiba al-ihram bil hajj dan haka kace mustahabi ne ka aikata shi a lokacin da ka dau ihramin aikin haji ranan 8 ga wata wa hatani al-hujjatani wahiyatani mallan yace wannan hujjoji ne guda biyu masu rauni fa innahu innama kana qarinan lamma tafa lil-umra domin shi annabi alaihi salatu wasalam ya kasance sa'ad da yayi tawafi na umra kirani yake fakana tawafuhu lil umrati mughriyan am tawafil qudum sai zam kenan tawafin umra da yayi ya wadatar da shi daga tawafil qudumi kaman da khalal masjida kamar kwatankwacin mutumin da ya shiga masallaci fara as-salata qa'imatan sai ga an riga an tada iqama fa da khala fiha to sai ya shiga ayi da shi faqamat maqama tahiyatul masjidi sai ta zauna mishi zaman tahiyatul masjidi wa aghnathu anha kuma ta wadace shi daga yin tahiyatul masjidi وايضًا ما ليتها الى يوم فان الصحابه لما احرموا بالحج مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يطوفوا عقيبه صحابي يayin da suka dauki ainihin harma aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basi tawafi ba bayan wannan ainihin aqibahu bayan umara bayan aikin hajjin bayan shi sun dawo daga ainihin wato mina din kenan wa kana aktharuhum mutamatti'an kuma mafi yawan su tamattu'i suke warawa Muhammad ibn al-Hasan an Abi Hanifata annahu in ahrama yawm at-tarwiyah qabla az-zawali Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani rahimahullah yarwayto daga malamin sa Abu Hanifata an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi rahimahullah malam Abu Hanifa yace cewa annahu in ahrama yawm at-tarwiyah qabla az-zawali in ya zama mutun ya sa ihramin sa ranan 8 ga wata kafin rana ta gusa zuwa yamma kafin lokacin sallar azhar tafa wa sa'alil qudumi sai ya tafi ka'aba ya je ya dawafi da sa'ayi na mutumin da ya iso makka wa inda harama ba'da az-zawali idan ko yayi ihrami ne bayan rana ta gushe daga tsakiya lam yatuf to ba sai ya dawafin ba wa farraqa bainal waqtayn sai shi al-Imam Abu Hanifa ya bambance tsakanin waɗannan lokutan guda biyu da cewa mene bi annahu ba'da az-zawali yakhruju min fawrihi ila Mina saboda in dai an yi zawali zawali ya riga ya auku ga rana to abinda ake so da zaran ka shirya kawai ka kama hanya ka tafi Mina fala yashtagilu anil khuruj bighairi kar ka shagaltu da din wani abu idan ba fita din nan ba wa qabla az-zawali la yakhruju amma kafin zawali lokaci bai kure ba kana da lokacin da zaka je kasuwa ka je kai bacci ka je kai kaza ka biya wa abokan tafiyar ka kira su ku zo ku hadu a mahada kana yin da abin da ya samu fa yatuhu to a lokacin kana da muttasa'u min alwaqti akwai fadin lokacin da zaka yin dawafi din wa qawlu ibn abbas wal jumhuri huwa as-sahih al-muwafiq li amal as-sahabati wa billahi tawfiq yace maganan ainihin ibn abbas cewa ba za kai wani dawafi ranan 8 ga wata ko wani sa'ayi ba kafin fita zuwa ga Mina da shi da sauran malamai su Ahmad ibn Hanbal su al-Imam Malik da su Ishaq dan Rawiya da sauran malamai malam yace wannan shine sahihi, wannan kuma shi ya dace da irin abin da sahabbai suka yi, wanda addinin su kuma shine addinin daidai na gaskiya, wanda di yace ba zai ba addinin su ba to ya tabi. Ina fata mun gane wannan. Su kuma ba sa kalewa wani mutum kwaya daya su bi shi, manzon Allah suke bi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa radiyallahu anhum ajma'i. Faslun, malam yace ga wata gaba. Wa ta'ifatu thaniya qalat innahu sallallahu alaihi wa sallama sa'ama hadha at-tawafi wa qalu, wasu suka ce ai a tawaful ifada da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi nan ma yayi sa'i. Wa qalu suka ce hadha hajjuhu hadha hujjatun fi anna al-qarina yahtaju ila sa'ayn, suka ce wannan dalili ne akan cewa mai kirani yana bukata izuwa ga sa'ayi guda biyu, kama yahtaju ila tawafaini, kama yadda yake bukata izuwa ga tawafi guda biyu. Wa hadha ghalatun alayhi kama taqaddama, wannan kuskure ne suka yi a wajen bada labarin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi an bayani a baya akan shi. Wassawabu annahu lam yas'a illa sa'ayhu al-awwal, abinda yake daidai shine bai yi sa'ayi ba sai guda daya, kama qalatu Aisha wa Jabir, kama yadda Aisha da Jabir suka bada labari radiyallahu anhuma. Wa lam yasihha anhu fi sa'ayin harfun wahidun, babu wata hujja ko kwaya daya da ta inganta akan cewa yayi sa'ayi ne guda biyu, bal kulluha batila, duk dalilin da yazo akan cewa sa'ayi biyu ne dalili ne wanda yake na barna ba daidai bane, kama taqaddama kamar yadda ya gabata. Fa alayka bi muraja'ati, in kana son ganin karin bayani sai ka koma ka karanta shi a can baya. Ina fata mun gane wannan, za mu saurara anan insha Allah. Dama abin nan karishe ne karatun. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dama karishen kaset ne muka yi saboda kaset dinmu na shekaran jiya wanda muka yi rabi, sai Allah ya kai mu